بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في اختيار العلم والأستاذ والشريك والثبات عليه. ينبغي لطالب العلم أن يختار من كل علم أحسنه مما يحتاج إليه في أمر دينه في الحال. ثم يحتاج إليه
ثم ما يحتاج
ثم ما يحتاج إليه في المآل.
توشيكنا. فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في اختيار العلم والأستاذ والشريك. واتوانا فصلي دي تتوناج كن أبن ديشا في اختيار العلم ذابر علم علمان دي كماتا أتي متنيا ذابادة كن علمومي سبو دي علمومي سنة ديوة. To wani ilimi ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya fara karanta, sannan kuma ya karanci wanda yake biye da shi, sannan kuma ya karanci wanda yake biye da shi. Wani ustazi da kuma zaɓar malami, ba kowane mutum ba ne don ya zamanto ya san ilimin da kake buƙace da shi, za ka tafi wajen shi ka yi karatu. Saboda ana saka romuwa ne, ana saka wato guba ne a cikin romuwa. Idan ya zamanto kowane malami ka ji labari an ce yana karantarwa, za ka tashi ka tafi ka koyi karatu a wajen shi, to a can za ka je ka koyo abin da ya fi ƙarfinka. Akwai buƙatar a ce ka zaɓi malamin da za ka yi karatu a wajen shi, malamin da ka san cewa ba mai hayaniya ba ne, ba ɗan kacaniya ba ne, ba ɗan jagaliya ba ne, ba wanda yake haddasa rigima ba ne a duniya. Washarik. Sannan kuma wannan fasali zai yi maka bayani dangane da abin da ya shafi zaɓar abokin karatu, wanda zai zamanto aboki ne naka na zuwa makaranta. Idan ka zaɓi wanda ya zamanto mai kasala ne, mai laƙwaso, laƙwaso tu ne wajen zuwa makaranta, kai ma sai ka koma laƙwaso su. Sai ya zamanto lokacin karatu ya yi, amma ya zo ya kawo maka kasala, ce a kai yau kawai mu yi haƙuri mu tafi karatun nan. A haƙura da shi kawai gobe mun tafi maso ɗaya ne hotel a sati. Wata ran ku yi fashi sau biyu, wata ran ku yi fashi sau uku, har wata ran duka ma ku ɗage ƙafa ku fasa zauwa. To amma in ya zamanto ka yi abokin karatu wanda yake mai niyya, mai naci da kowane lokaci in za ka je gurin shi za ka tarra shi yana karatu, za ka tarra shi ko yana nazari, ko ka tarra shi da Alƙur'ani a hannunsa, ko ka tarra shi yana tilawa, shi dai ba za ka same shi ba yana zaman banza, yana je a salula, ko kuma yana kiraye-kiraye na ƙarfe goma nan. An gane ku? To za ka ga cewa wannan zai ƙara maka himma. Kullum in ka je ka ci shi kullum karatu, ya ce ah, to shi iyayenmu suke so mi. To kaga wannan zai sa maka niyya, kai ma in ka dawo gida ka ɗauki littafin ka, da ba ka so ma ka rage karatun, amma dai saboda yana sa maka niyya a kan karatun nan, sai ya zamanto kai ma ka zama irin shi. To amma muddin idan ka yi aboki wanda yake lalatacce, mai son yawace-yawace, to karatun na kai ma zai shiga hanyar yawace-yawace ne. Yau ka yi, gobe ba ka yi ba, jibi ba ka yi ba, gata ba ka yi ba, can halloha an samu lokaci dugon kai, sai ya ga cewa ka ɓata shekaru da dama akan abin da kake famar ka karanta, amma kuma wani ya zo shi cikin shekaru kaɗan ya nike gabaki ɗaya duk abin da ka karanta tsawon shekara goma, a shekara ɗaya, shekara biyu ya nike, saboda shi ya yi niyya mai kyau. Wasabati alaihi. Sannan kuma lamari na gaba, wannan fasali zai tattauna akan abin da ya shafi tabbata akan ilimi ɗin, ba ƙirin-ƙirincin ba ta yi mai. Dan ka fara zuwa makaranta, ka fara ganewa littafi, da ka fara ganewa ka ce a kai kaza ɗin nan ka gane shi, kawai ka ƙare karatu akan shi, matuƙar baka tabbata ba akan shi ko, to kowace irin baiwa Allah ta'ala ya baka, in dai ka yi watsi ka bar abu, to wanda ya fi ka rashin baiwa, wanda bai kai ya kai a baiwa ba, zai zo ya take kai huce ka. ‘Yan magana suke ce a bar ganin ka tara, ka ci ai mai nema. In aka ce wanda shi a hanya yake kullum neman abu ne yake, to kar ka yi tunanin cewa kai ka tara kawai ka ce a mu mun kai sidratul muntaha, in dai ilimi ne mu mun ƙare da shi. To wataƙila ina gani ko kafar baka je ba, shi ya sa ka ce kun ƙare da shi. Da a ce ka san menene ilimi, ba za ka ce ba kun ƙare da shi, don da yanzu wataƙila ƙafar ka ma baka sa ba a cikin shi, barantana ka ce ka shiga cikin shi tsundum, barantana ka ce ka ƙare da shi. An gane ko? Mutumin da zai tsallaka ruwa ne, an ce wannan teku ne wanda zurfin shi gaba ƙasa ya kai kilo 20, amma kuma da ya zo shi ya sa ƙafar shi kawai sai ji ruwan ya tsaya bakin ma'alwallan ta caya a nina ƙare da ruwan na tsallake shi gaba ki ɗaya ma kaga ruwan bakin shi nan kaga bai ma san ba inda zurfin ruwan yake. To haka nan ilimi yake, in daga farko-farko ka tsaya sai ka raka tunanin cewa duk tsakiyar ma haka nan ba shi da ni, ba shi da zurfi da sauransu, sai kana tafiya ka ce iya lallai ashe ilimi da aka ce yana da wahala haka ne. Amma kai farko-farko ka ce ka gane kwash-kwash-kwash ba ka son wahala, to akwai matsala. Wahalan nan dole sai an so ta, in dai kana so ka huta shi ne ka sha wahala, ka hana idan ka barci da nazari, to sai ka huta. To wannan fasali zai tattauna akan waɗannan abubuwan guda hudu. Na farko, ilimin da za ka karanta ya zamanto ka zaɓi ilimi wanda yake mai inganci, sannan kuma malamin da za ka yi karatun wannan ilimin a wajen shi ya zamanto malami ne wanda yake bijimi a wannan ɓangaren, ya karance shi kuma dattijo ne wanda ya san mutuncinsa. Sannan kuma na uku, ya zamanto abokin da za ku dinga zuwa makaranta da shi ba kowa ba ne zai zama abokinka, dan in kana kwashe-kwashe wata ran za ka kwaso abin da yake ƙarhinka. Sai kuma na hudu shi ne ɗaukan haƙuri akan karatu ɗin, ka tabbata akan karatu ɗin. Yanbaghi li ɗalibil ilmi, ya yi kamace ga mai neman ilimi, ana so ga ɗalibin ilimi, an yakhtara min kulli ilmin ahsanahu, ya zaɓa daga kowane ilimi, daga cikin kowane ilimi ya zaɓi ilimin da ya fi dacewa da shi, ilimin da ya fi kowane ilimi kyau game da shi. An gane ku? Yanzu idan aka ce maka wannan mutumin wayayye ne, ya karanci likitanci 100%, ko aina zai iya yin magana akan likitanci, amma shi kuma bai iya sallah ba, bai iya alwala ba, bai iya tsarki ba. Kai wannan mutumin kake tunanin cewa abun burgewa ne a wajen mutane? Za ka cewa duk wani mutumin kirki zai ce kai amma ya yi asara. Amma in aka ce wannan mutumin a ɓangaren addini alhamdulillahi ba shi da matsala, ɓangaren addini mutum ne mai ƙoƙari, ya je shi ya yi karatun ƙawa'idi, ya yi ahalari, ya yi ishimawi, ya yi izya, kai har risala ya karanta. Amma shi inda Allah bai ba shi ba nasibi shi ne baya buƙatar ya yi karatun likitan nan. An buga, an buga, an raya shi baya so ya yi karatun likitan nan. Ina alhamdulillah abinda ya sani wannan na addini Allah mishi albarka, a insha Allah shi ma zai ci abinci zai amfana da al'umma da shi a zauna lafiya. An gane ku? To shine yace yayi kamace ga dalibin ilimi, an yakhtara min kulli ilmin ahsanahu, ya zaba daga kowane ilimi, ya zabi ilimin da yafi kyawo, ilimin da yafi kowanne kyawo game da shi. Mimma ya hataju ilaihi, daga abin da yake buƙatuwa zuwa gare shi, fi amri dinihi, a cikin lamarin addinin sa, fil hali, anan take a yanzu, abin da yake buƙatuwa zuwa gare shi anan take. Aga yanzu duk wani musulmi baligi akwai buƙatar a ce ya iya tsarki, akwai buƙatar a ce ya iya wanka, akwai buƙatar a ce ya iya alwala, akwai buƙatar a ce ya iya sallah. Waɗannan dukkanin su abubuwa ne wanda yanzu za su iya faruwa da shi. To wannan shine a duk abin da zai iya faruwa a kanka a nan take ba tare da an je ko ina ba. To ana so a ce zabanto mutum ya yi karatu a wannan ɓangaren, ya zaɓi wannan ilimi ɗin a farko, ya zamanto shi ne ajandar shi ta farko. Summa ma ya hataju ilaihi fil ma'al, sannan kuma sai ya gabatar da kuma ma ya hataju ilaihi abin da yake buƙatuwa zuwa gare shi, fil ma'ali a nan zuwa gaba, abin da yake buƙatuwa zuwa gare shi a nan gaba. Wataƙila ka ga a yanzu mutum ba ya da dukiyar da ta kai nisabi ballantana ya fidda mata zakka, to amma saboda kana kyautata zaton, wata ran kana ɗaya daga cikin alhazan garin nan, kana ɗaya daga cikin masu kuɗin garin nan, ko masu kuɗin ƙasa, kaga za ka fidda zakka. To yanzu sai ka yi ƙoƙari ka koyi waɗannan hukunce-hukunce, yaro ya nemi kuɗi tun kafin abin sai ya zo shi. Tun kafin dukiya ta taru ka fara fidda mata zakka, to sai ka karanci yanda nisabi ɗin yake, da yanda ake fitar mata da zakka, da dukiyar da ake fitarwa da zakka, da dukiyar da ba a fitar mata da zakka. Sannan kuma ka je ka koyi yanda ake aikin haji, saboda wataƙila a yanzu in baka tunanin cewa za ka tafi kai aikin haji ba na kobaɗi, wataƙila nan da shekara biyu, shekara uku za a ce to malam wane a ƙoƙarin da kuke yi wa musulunci Alhajiwa ne ya zuba muku za ku tafi ku yi aikin haji bana, kuna ɗaya daga cikin wanda za su tafi su yi aikin haji bana. To kaga in ba ka karanci ba yanda ake aikin haji sai ka fara ruka ido. Nijin da kaina ne aka zuba aikin haji, to ina ne miƙatin da zai daga ranka ruɗe, amma in ka karanta shi ke da alhamdulillah sai a zauna lafiya. Lokacin abu idan ya yi kawai za ka ce to dama kai a shirye kake. Dama ka yi karatun aikin hajjin ka ba sai lokaci ba ya yi an ce to sauran kwana goma ku gusa. Daga nan ka fara ɗaukar littafi da bik a hannu da takarda ka je ka gurma na ka ce ku tabbata mu yanda ake raka rubuta da Hausa. In je gida in harance. To amma in ya zamanto ka karanci abin tun kafin lokaci ana gaya maka shi kenan kawai ƙura za ka ɗauko ka kalkaɗe mishi. Shi ne ma ya hataju ilaihi fil ma'al. Abin da yake buƙatuwa zuwa gare shi a nan zuwa gaba. Wanda a yanzu shi baya buƙatar abin. Kaga yanzu baka da nisabi, baka da dukiya wanda za a ce ka fidda mata zakka. To amma in ka san wannan dukiyar ana fidda mata zakka, waccan dukiyar ba a fidda mata zakka. Shikenan lokacin da Allah ya baka wannan abin ka san hukuncin salama. Mun gane da kyau. Yawwa.
سيقدم علم التوحيد والمعرفة ويعرف الله تعالى بالدليل إن إيمان المقلد وإن كان صحيحا عندنا لكن يكون آثما بترك الاستدلال ويختار العتيق دون المحدثات. قالوا عليكم بالعتيق وإياكم والمحدثات وإياك أن تشتغل بهذا الجدل الذي ظهر بعد انفراد الأكابر من العلماء فإنه يبعد الطالب عن الفقه ويضيع العمر ويورث الوحش والعداوة وهو من أشراط الساعة وارتفاع العلم والفقه كذا ورد في الحديث.
وشيكنا to bayan ya maka bayani akan cewa yayi kamaci ga dalibin ilimi ya zaba daga kowanne ilimi ya zabi ilimin da yafi kyawu ko yace fa yuqaddima ilma tauhid yana gabatar da ilimi na kadaita Allah ta'ala da bauta ya zaman to ya san tauhidi farkon abin da zai fara yi shine yaya zai san Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗansu sunaye ne wanda Allah ta'ala ya ambaci kanshi da su a cikin Al-Qur'ani? Waɗansu sunaye ne wanda ya tabbata ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kira Allah da su? Waɗansu sunaye ne wanda waɗansu sufofi ne wanda Allah ta'ala ya siffanta kansu da shi a cikin Al-Qur'ani? Waɗansu sufofi ne wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a cikin sunnar shi ingantacciya ya siffanta Ubangiji da su? Waɗansu abubuwa ne wanda suke kadaita da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ibada ba za ka yi ta ga kowa ba sai ga Allah? To wannan shine farkon abin da ya kamata a ce mutun ya sani. Shine ce fa yuqaddima ilma tauhid, wato sai ya gabatar da ilimi na tauhidi wal ma'rifa da ilimi na sanin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Farko abin da zai fara yi kamar yanda bai akhdari ya koyar da mu kenan. Awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tasihu imanihi, farkon abin da yake wajaba akan baligi wanda doka ta fara yin aiki akan shi shine inganta imaninsa. Bangaren aqida ya zamanto yana da kai aqida mai kyau, saboda duk lokacin da ya zamanto aqida ta samu matsala to bawa duk iliminsa duk yanda ya tumbatsa ilimi matukar aqida rushasshiya ce, to wannan ilimin dukkanin shi rugujejje ne. Kamar mutum ne ya zamanto gangan jikin shi lafiyan shi kalau amma kuma zuciyar shi ba ta da lafiya, kana tunanin cewa zai tsira? To haka nan in ya zamanto mutum ya cika da ilimi amma kuma empty ne bangaren ilimin aqida, ba shi da aqida ko tasisin kobo, to sai ya zamanto ya yi batan bata kalkal. Saboda wannan aqida din ita ce wanda kayan da zaka je wa Allah tabaraka wa ta'ala da ita zaka rabo ta a gobe kiyama. Amma matukar ba aqida to akwai matsala. To shine farkon abin da ya kamata mutun ya fara sani shine ya san aqida, ya san Allah subhanahu wa ta'ala. Shine ya ce wa ya arifa Allah ta'ala, ya san Ubangiji madaukakin sarki bidalili da dalili na Al-Qur'ani da kuma dalili na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Kamar yanda muka karanta a cikin littafin Al-Usulu Thalatha, waɗannan tushashikan guda uku wanda kafin shi mun karanta akan abin da ya shafi waɗansu mas'aloli guda hudu wanda malam ya tattauna akan su, ko muka shiga cikin al-usulu thalatha din nan tushashikan nan guda uku, wane ne ubangijinka, sannan kuma wane ne menene addininka, sannan kuma wane ne zakaranka. Waɗannan guda uku dukkanin su mun tattauna su a cikin littafin al-usulu thalatha. Kuma al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Imam al-Mujaddid Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, kowace magana idan ya maka sai ya kawo maka aya akan da ko hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, dan ya zamanto ka san wane ne ubangiji tabaraka wa ta'ala da dalili na alqur'ani da dalili na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ka san menene addininka da dalili na alqur'ani da dalili na sunna, ka san wane ne jakadanka da dalili na alqur'ani da dalili na sunna. Mun gane da kyau yawwara. Shine yace wa ya'rifu Allah ta'ala, ya san ubangiji madaukakin sarki bid dalili, wato da dalili a cikin alqur'ani da kuma dalili a sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam. Fa inna iman al-muqallidi, wato haqiqa imanin al-muqallid mai bi ta zaizai shine mai taqalidi. Idan aka ce al-muqallid shine wanda yake bi ta zaizai, yana tare da wanci in ta bata ni ma na bata, an gane shine muqallidi. To imanin mai bi ta zaizai, wa in kana sahihan indana, koda wato imanin irin waɗannan mutanen ingatacce ne a wajenmu, wato yana nufin a wajen musulmai cikakku banda mu'tazilawa. Mu'tazilawa su suna ganin cewa imanin muqallidi ba ingatacce bane. To amma musulmai waɗanda suke cikakkun musulmai, wanda suke koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin maganganunsu da ayyukansu, imaninsa ingatacce ne a wajensu. Lakin ya kunu asiman, sai dai cewa wannan muqallidi yana zamantowa mai saban Allah ne bi tarki listidlali, saboda barin neman kafa dalili da yayi kan abin da ya shafi ubangiji tabaraka wa ta'ala da kuma addininsa da kuma manzonshi sallallahu alaihi wasallam. Da mu ga cewa wani inda zaka tambaye shi ka ce mishi wane ne ubangijinka, man rabbuka, yau hala ruka da shi me kake ji kace mini kana ne musan ba Allah. To amma kaga idan ka dauki littafin al-usulu thalatha, littafin da a kwana 15 muka yi karatun sa, zaka ga a ciki zai ga maka wane ne ubangijinka. Ubangijinka shine kaza, shine kaza, shine kaza, shine rene ka da ni'imominsa da sauransu gabaki da yake ciyar da kai, yake shayar da kai, dalili shine kaza, shine dalili, shine kaza, shine kaza, shine kaza. Mun gane ku? Yawwara. To wannan barin da yayi ya zamanto kawai da kama-kama ne, ya zamanto imaninsa ya meke, ce a to ai mu muna tare da malam wani, tare muke da malam wani, kawai abin da muka ga yayi shi muke yi shine muqallidi kenan. Wanda kawai shi yana tare da malam wani ko yana tare da fahimtar malam wani, indai malam wani ya ce kaza shikenan kawai an kare, mu ba karatu ba muka yi amma dai mun zauna da malamai, to wannan shine muqallidi. To imaninsa koda ingatacce ne matukar Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi imkaniyar ya tsaya yayi karatu, sai ya sakaci bai yi karatu ba, to sai ya zamanto yayi laifi saboda rashin karatu da yayi. Na'am. Wa yakhtaru al-atiqa duna al-muhdathat, sannan kuma dalibin ilimi ya dinga zaba daga cikin ilmomi, ya zabi al-atiqa, ilimi wanda yake tsohon ilimi, tsohuwar ajiya, ilimi na ma'aiki alaihi salatu wassalam da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina, waɗannan alqurunul mufaddala din, ya zamanto ilimin da zai fara gabatarwa shine ilimin waɗancan malaman magabata kenan. Amma duk in ya zamanto ka zo ka gabaki ɗaya kayi watsi da waɗancan littattafan na magabata, kayi watsi da iliminsu, kana fama yanzu ka ɗauki ilimin mutanen zamani, to sai ya zamanto ka halaka. Duk wanda yake yanzu ba za ka haɗa shi ba wajen nagarta da wanda yake da. Shi yasa wa yakhtaru al-atiqa, ma'ana wa yakhtaru al-ilm al-atiq, wato ya dinga zabar ilimi wanda yake tsohuwar ajiya, ilimi na ma'aiki alaihi salatu wassalam da ilimi na sahabbai da ilimi na tabi'ai da ilimi na atba'u tabi'ina. Wannan su ya kamata a ce mun fara gabatarwa. Dunal muhdathat, banda ilimomin da suka bayyana bayan waɗannan karnoni guda uku, banda sababbin ilimin muka, farkon abin da zai fara gabatarwa ya fara gabatar da waɗancan ilimin, ya zama to ilimin alkur'ani ne, ilimin hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ilimin fiqhu ne. Kar yi shagaltu da irin waɗansu ilimomi wanda sai bayan waɗannan karnannukan guda uku dugan suka bayyana, irin ilimul mantiq, ya zamanto mutum ya zamanto mantiqi ne. Ilimul mantiq ilimi ne wanda zai koya maka irin abin da ya shafi falsafa da sauransu. To kada mutum ya shagaltu da waɗannan ilimomin, farko ya shagaltu da ilimomin da ma'aiki ya koyar da sahabbai, ya shagaltu da ilimomin da sahabbai suka koyar da tabi'ai, ya shagaltu da ilimomin da tabi'ai suka koyar da atba'ut tabi'in. Amma in dai mutum ya shagaltu da waɗancan ilimomin, ya bar waɗannan ilimomin, to zai zama to yayi batan bata kalkal, ya tashi khasirar dunya wal akhirati, zalika huwal khusranul mubin. Mun gane da kyau, balu malamai sun fada tun ada suka ce alaikum bil ati, muna umartar ku da ku yi riko da hannu biyu bil atiq, da ilimi wanda yake tsohuwar ajiya, ilimi na magabata sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina, ku yi riko da ilimin su da hannu biyu, kada ku yi watsi da su. Wa iyyakum wal muhdathat, ka shedun ku da ilimomi waɗanda suke fararri ne, wanda bayan waɗannan al'usuru thalatha, bayan waɗannan zamunnan guda uku suka bayyana, ka shedun ku da bayar da hankali a wannan ɓangaren ba tare da kun karanci waɗancan ba. Wannan shi ne abin da malamai suka yi nasiha a kai. An gane ku? Idan kana so ka zamanto wayayye a addini, kar ka taɓa tunanin cewa waɗancan karnannukan da suka shuɗe guda uku na farko a yanzu akwai wayewar da su basu ganta ba. Kace kuma a addini wannan wayewa ce, duk abin da ya zamanto ba wayewa ba ce a zamanin su al-Imam Malik, ba yanda za a yi a yanzu kace wayewa ce a cikin addini in ka zo da shi. Duk abin da ya zamanto ba wayewa ba ce a zamanin su al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab ibn Zuhri, kalka yi tunanin cewa wayewa ce yanzu a addini na Musulunci. Duk abin da ya zamanto ba wayewa ba ce a zamanin su Al-Mujira ibn Shu'ba, a zamanin su Abdurrahman ibn Auf, a zamanin su Ali ibn Abi Talib, Allah ta'ala ya kare yadda da su, to kada kai tunanin cewa wayewa ce kuma a yanzu. Duk abin da ba alkhairi bane a wancan lokacin, to a yanzu ma idan ka zo da shi yana nan a matsayin shi na ba alkhairi ba. Abin da alkhairi ne a can, idan ka zo da shi yanzu anan zai zamanto alkhairi. Abin da ya zamanto sharri ne a can, to idan ka zo da shi a yanzu ma sharri ne. An gane da kyau? Yawwa, to shi ne ya ce wa iyyakum wal muhdathat, ka shedun ku da ilimomi waɗanda ƙirƙirarsu ne aka yi bayan waɗannan zamunnan guda uku da aka ambace su. Wa iyyaka, sannan kuma kai ɗalibin ilimi, ka shedinka. Ina ja maka kunni, wannan maganar shi mai ta'alimi ce. Ce ina ja maka kunni, an tashtighila bi hadhal jadal, da zaka shagaltu bi hadhal jadal da wannan gardan dami, allazi zahara ba'dan qida'i ba'dan qiradil akabiri min al ulama'i, waɗannan gardan dami waɗanda suka bayyana bayan karewar manya-manya daga cikin malamai, irin garrama dai ta addini. Gardama ta addini ba ta da kyau. Duk wanda yake so ya zamanto ɗalibin ilimi ne, wanda yana famar yayi wa addini na Musulunci hidima aiki, wanda yake fatan ya zamanto ɗaya daga cikin ɗaliban ilimi, to gardan dami a cikin addini ba nashi bane. Ka zo ka buɗe majalisi, ka zauna ka yi ta gardama da wani a ɓangaren addini na Musulunci, wannan ba naka bane. Dan abubuwa da yawa zai ruguza maka wannan, zai sa abubuwan da suka shafe ka ka bar su, ka raka aikata abin da bai shafe ka ba. Daga ƙarshe kuma sai ya zamanto ka tashi kai baka yi karatun ba, wanda ka rena din kuma su sun yi karatu. To shine wa iyyaka, ka shedin ka kai ɗalibin ilimi, an tashtighila, da zaka shagaltu bi hadhal jadal, da wannan gardama waɗannan gardan dami alladhi zahara waɗanda suka bayyana ba'dan iradil akabiri bayan karewar manya-manya min al-ulama'i daga cikin malamai kaga waɗannan gardan damin a zamanin sahabbai babu su a zamanin tabi'ai babu su sai al-imam Malik din mun san ba waɗannan gardan dami wanda zaka zo kai ta zama ka bata wa kanka lokaci wannan ba aiki bane na magabata duk wanda kaga yana ta yawan jan gardama yana ta rikici a cikin addini na musulunci to ka binciki karatun shi an gane da kyau dan fa innahu yubidu taliba anil fiqhi haqiqa wannan garrama da mutun zai tsaya ya bata wa kanshi lokaci a cikin ta yana nesantar da dalibin ilimi daga fahimtar addini na musulunci yana nesantar da shi game da abin da ya shafi fahimtar addini na musulunci duk in kuka zauna za ga cewa mai gardama mai hatsaniya mai rikici a addini ya fi kowa rashin fahimtar addini din yawanci wannan shi ne wato abin da za ka yi lissafi da shi duk wanda za ku zauna a guri ka ga yana takawa rikici a addini san rikici san gardama da ka yi magana so yake ci gyaranka to za ga cewa shi kuma duka zancen nashi ma kuskure ne shi ba wai so ba ake a samu jara a cikin zancen shi zancen nashi ma kanshi da yake kuskure ne to bai kamata mutum ya shagaltar da kanshi da irin waɗannan abubuwa wa yudhi'u al-umra sannan kuma yana tozartar da rayuwa ta mutum zai zama to gashi nan kawai ya kwashe shekaru da dama yana karatun ilimi ana ganin shi yana karatu amma saboda garrama ce yasa a ran shi garrama ce irin ta bakin jaki kullum inda ya kun zauna da shi ya ganka da littafi to sai ya maka garrama wani abu a cikin shi kun zauna da shi dan wani abu na harkar addini ya gama to sai an yi garrama da shi kawai shi dai a kullum kawai so yake dan tunkuno wata magana wanda za a yi garrama da shi a cikin ta to za ga ya bata shekaru da yawa in ka kwankwasa shi kuma ilimin tsagoran ilimi din fahimtar addinin fiqh ba shi da ita kawai hatsaniya ce wa yurithu al-wahshata sannan kuma irin wannan gardan dami suna gadar da kadaici suna sawa ya zama to da wanda abokinka ne ya ce kai wallahi wani abin da yasa bana zuwa wajen shi saboda garraman nan tashi yanzu sai kaje ka da niyyar zumunci kaje mishi amma kawai in yaje kawai in ya tabo wata mas'ala din ta addini baka iya bayan hakuri kai baka yi magana shi yayi kai kai shi yayi shi kai kai sai za zama to na fasa zuwa wajen shi ma kuma ni ma banna ba shi damar ya zo guri na to irin waɗannan kaga cewa yurithul wahsha yana gadar da kadaici ya zama to mutum kowa ya kaurace mishi kuma yau shalbanka da wani ya ce kai wani ai mun kun bi rabona da shi wani ai lamarin shi sai shi indai kun zauna da shi to shi kuma kawai sai ya ja maka rikici indai kun zauna da shi ya zaji wani malami wanda kai kuma ba za ka iya yin hakuri ba in zai zauna da shi sai ya rena waɗansu malamai wanda kai kuma ba ka yi ba hakuri ka ji an rena irin waɗannan malamai din da sauransu wal adawata sannan kuma yana gadar da gaba da kiyayya tsakankanin musulmai duk wanda za ka ga cewa yana da kwai rikici to za ka ga cewa din fara shi wani lokacin ana tashi ba tare da waɗansu sun wa waɗansu ba mukallahiya an tashi wani yana jin ƙarin wani to a kullum din haka ne indai za mu buɗe ɓangaren gardama a addini na musulunci mu kasa fahimtar juna a tsakankaninmu to babban bakin zaren ne muka saka mun saka baki inda zaren yake mun je muna talalaman shi kuma ba a gurin da za mu same shi ba karatu shine maganin wannan matsala din to amma mu duka sai mu zama mu kyamaci yin karatu za mu iya zama mu yi tagarrama tsawon awa uku ana tagarrama amma ba zan iya zama in yi nazari na awa ɗaya ba ni kadai a kullum wannan garrama din in nazo a filin garrama sai in bata awa uku amma kuma a sati ma bai karatun awa uku ba ni kadai to kaga cewa an bar inda mahallu shahid din yake an zo ana ta kama rikice rikice din inda mutun ya kama hayaniya da sauransu to kaga bai kama ba inda zai yi karatu inda zai magance wannan matsalar tashi sannan kuma huwa min ashiratis sa'a din in kaga ana ta wannan garran da mutu alamu yana daya daga cikin alamomi na tashin alkiyama din in kaga ana ta gardan da miho daya daga cikin alamomi na tashin alkiyama manya manya sun bayyana haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a ƙarshen zamani shine waɗanda ba su dace da a danka musu shugabanci ba su ake damkawa. Zo suna ta gardama da waɗanda suka dace da su. Sai ya zama to idza wusida al'amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a, haka manzo Allah ya ce. In dai aka jingina abu ga ba ga mai shi ba, aka damƙa jagorancin malinci ga waɗanda ba malamai ba ne na Allah, malamai ne na san zuciya, to tashin alkiyama ya yi. Sai su zo su kawai su yi ta kawo mutane ruɗani a cikin ƙasa, su yi ta kawo mutane ruɗani a cikin jiha, su yi ta kawo mutane ruɗani a cikin gari. To amma in ya zama to an damƙa al'amari a hannun masu shi, aka damƙa wa mahalbi kibiya, aka ce so ake ya halba ta guri kaza, haka dake shi mahalbi ne sai ya halba. Amma yanzu kai kana katilan maqtulan, baka je ka karanci yanda ake halbi kawai, za a damƙa maka a ce so muke daga nan ka saici wancan gurin ka nasa wannan kibiyar a nan. Ina gaba dai baka ce gwanda ku bani takarar izu guda ta hiya mun sauki sama da ku ce an halba wannan kibiyar can, dan ba na iya ba. Amma mahalbi ana kirawo shi ta zai a to wannan an kare emana, ka bayar da kibiya ne hannun mai ita, kuma ka ce mai gida ne ya shiga gidan shi, to ai dama gidan shi ne. Wartifa'il ilmi wal fiqh, sannan kuma hakan din yana gadar da, yana ɗaya daga cikin alamomi na dokewa ilimi. Allah ta'ala ya fara dokewa ilimi daga wajen bayansa da kuma fahimtar addini din. In Allah ta'ala ya fara dokewa ilimi, ilimi ba shi bane ka tashi kawai washegari da ka haddace Qur'ani ka tashi ka lalum haka ce to wallahi an sace mu Qur'ani, la ilaha illallah, kamar da shafa kai, ba shi bane wannan. Masu ilimin na Allah shine su ne Allah yake dokewa. Yau a wayi gari Allah ya amshe ran wani babban malami wanda ka san lokacin da yayi karatu, waɗannan su ba karatun garrama ba suke, ba karatun rikici suke ba, sai ya zama to wanda zai hau gurbin shi ba yanda za a yi ya ci gurbin shi wajen abin da ya shafi hakuri da karantarwa da yin abu dan Allah. Sai ya zama to a gari ana nan hallo Allah ta'ala ya doke wani babban malami wanda ka san wannan shi abin shi dan Allah yake. To da kadan kadan sai ya zama to wanda suke hawa kujerun waɗannan malaman na Allah da suka koma ga Allah, wanda suke hawa kujerun su ba waɗanda suka dace da su bane 100%. Sai ya zama to waɗansu ne wanda suke da jan garrama, sai a zo a zauna da a kujerar malam wane, in ya zo shi yana karatu har ya tashi ba za ka ji ya yi zancen wani ba, ba za ka ji ya sako zancen siyasa, ba za ka ji ya sako zance kaza ba. Amma sai Allah ya sa wanda zai hau gurin nashi, kuma sai ka ji kawai shi rigima ce yake. In ya zo ya hau kujerar sha'awa uku da zai yana karantarwa, sai ya yi awa biyu yana zancen waɗansu. Karantarwa ɗin duka inda za ka yi camne ta a cikin karatun shi na uku bai wuce minti 30 ba. Da shi kuma malam kawai in ya fito karatu yake badawa, ba ruwan shi da waɗansu rikice-rikice. To sai ya zama to a kullum ana ɗaukewa na kirki, ana barinmu da waɗanda suke jabbin. Da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan, sai ya zama to kuma jabbin su ne suka gama duniya. Shikenan Allah ta'ala ya muku wayo. Kuna tunanin cewa ilimin za ku waye gari, ka tashi kana da Qur'ani a ce baka da shi yanzu. A'a, da Qur'anin naka. Amma duk wanda aka san Qur'anin dan Allah ne ya yi shi, mutumin kirki ne, kawai Allah sai ya amshe kayan shi. Sai ya rasu. Wanda zai ci gurbin shi kuma hallo, kuma ba wanda zai iya maya gurbin shi bane. Da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan, har ya zama to alkiyama ta zo ta ba wani mutumin kirki a duniya. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Duk wani rai, duk wani wanda yake mu'mini ko da ba mai ilimi bane, kafin tashin alkiyama akwai wata iska da za ta zo ta daga an yi ta, shikenan kawai kowa daga cikin mu'mini zai rasu wanda suka yi saura. Sai ya zama to alkiyama ta zo, lalatattu ne tantirai zalla a saman ƙasa, tantirai ne zalla a saman ƙasa. Wanda za a ga cewa mai dan adalci adalci a cikin su shine wanda in yazo zai huce ya ga wani yana zina da wata akan titi, ya ce a dakun dan je gefen hanya, da zai fi wannan mana. Wannan shine mutumin kirki, wanda zai dan bada shawara ce shi ma, shi ma a gaba yi zai shi ma, ba wai ba wanda ba zai yi bane. Shi wannan shine mutumin kirki wanda zai ce da kun dan ja daga kan titi ku dan je gefen katanga, da ya fi dai armashi abun naku. To wannan shine mutumin kirki a wannan lokacin, haka manzo Allah ya faɗa. To kaza wara da fil hadith, wato haka yazo a cikin hadith. Na'am.
Wa amaktiya wa amaktiya ul ustadu fa yanbaghi an
ustadi.
وأما اختيار الأستاذ فينبغي أن يختار الأعلم والأورع والأسن كما اختار أبو حنيفة حماد بن سليمان رحمه الله بعد التعمل وتفكر وقال وجدته شيخا وقورا حليما صبورا وقال ثبت عند حماد بن سليمان فنميت
توشيكنا. وأما اختيار الأستاذ أما ذا برمالني wannan ya maka bayani dangane da ilimin da ya kamata ka fara karanta ko shine ka fara karanta ilimin addini na musulunci ka fahimci Allah ka fahimci manzon shi ka fahimci addinin da kake karantawa sune al-usulus salasa tushashshika guda uku wanda kowa daga cikin bayin Allah idan ya rasu a cikin kabarin shi sai an mai tambaye su ba wani wanda zai doke wa wani sai an tambaye ka wane ne ubangijinka sai an tambaye ka wani addini ka bautawa Allah da shi a duniya sai an tambaye ka wane ne annabinka wannan tambayar duk wanda ya kuskure bai san su ba to zai dandana kudin shi to yanzu kuma zai tattauna akan abin da ya shafi malami wani malami zaka yi karatu a wajensa wa amma ikhtiyarul ustadi amma zabar malami fayambaghi to yayi kamaci ga dalibin ilimi an yakhtaral a'lama ya zabi malami wanda shine mafi sani a wannan bangaren shikenan a garin sai kai lissafi ka tambaya ni so nake in koyi ilimi na nahwu an gane ko to yanzu in ya tashi ba wai daga an ce bu malam wane ma ya san nahwu malam wane ma ya san nahwu yake ce eh din na san sun san nahwu amma wanne yafi sani shine al-a'lam wanda yafi sani ya zamanto ya goge a wannan mas'ala din da kake so ka koye ta ina so in koyi fiqh sai a ce to ka je gurin malam wani in dai malam wani ne a garin nan ya rufe kofa bangaren fiqh ina so in koyi tafsiri a ce to je ka gurin malam wani in dai malam wani ne bangaren tafsiri takhassusin sa ne shi ya karanta dama a gidansu su kawai tafsiri su ga da kuma shi ya karanta to kaga wannan shi ya kamata mutun ya lissafi daga an ce karatu kala kaza to a ce su wani su ne masu abu an gane da kyau wal aura sannan kuma ya zabanto malamin da zai zaba ya zamanto malami ne mai tsantsani da gudun duniya ya zamanto malami ne mai tsantsani ba ruwan shi da kutse-kutse ba malami bane wanda yake jefa kanshi cikin matsaloli ka ganshi a wancan gurin shine a gurin yan kaza shine a gurin yan kaza shine a kwallo shine aka tashi shine a garrama shine za ka ga ana lido da shi shine duk za ka gare gabaki ɗaya dan abubuwan da Allah ta'ala ya haramta shi kuma sune rigar shi shine wannan sune wannan shi ba irin wannan malamin ba idan aka ce wannan malami ne na Allah to za ka ga cewa yanda yake kiyayewa dokoki na Allah ba za ka hada shi ba dama da wadansu to amma in aka ce maka wannan malami ne malami ne malami ne amma kuma za ka ganshi yana zukarta ba za ka ganshi irin zancen banza ban ruwan shi yake da shi irin biye-biyen mata za ka gani ban da shi ake irin abin da ya shafi kwalla da sauransu duk guraren da za a je a yi tarjima za ka ganshi a ciki da shi har wani lokacin daga shi ake sama ana ihu da shi to kaga wannan malamin bai kamata ba ya zama to malaminka gabaki ɗaya ma harka ta huta daga sunan malumci ta koma san zuciya an gane da kyau to yayi kamaci mutun ya zabi al-aura mafi tsantsani wanda za ka ga cewa duk inda ka ganshi in ma ka ganshi a masallaci in ma ka ganshi a gurin taro wanda ya dace amma ba za ka ganshi a gurin taro irin na siyasa ba aje ana ta ihu ai magana a raka tabawe da sauransu wannan ba malami bane wanda za ka je kai karatu a wajen shi malamin da bai kiya bai rike ba mutuncin sa wannan zai koya maka rashin rike a mutunci mun gane da kyau wal asanna sai kuma ya diba malami wanda yake al-asan mai shekaru malamin da ya gaje ya ga yau an gane ku dattijan malami ba ilimi kadai zaka koya a wajen shi ba in ka je ka dattijan malami zaka zamanto ka rayu da karni guda biyu ne in ka je kuka zauna ya koya maka karatu ka bude littafin ka ya koya maka karatu to bayan ya gama koya maka karatu hirar da za ku yi da shi shi hirar da ya hadu da injiniya ne zai maka hira ce zai maka wanda yana maka hirar nan in ka tashi ka kara shekara 10 kana karatu a gurin sa an kama ba za ka iya samu wannan karatun ba karatu a gurin manya kenan. Duk wanda ya zamanto ya manyanta, in ka je za ka yi karatu a gurin shi, zai koya maka karatu kuma da tarihi zai koya maka. Zai gaya maka yanda malaman da suke, yanda a lokacin suna karatu, yanda lokacin kafin murya ta zamanto tana da ruwa, za ka ga wani shi yake zuwa gidan wani, shi yake zuwa garake ya ci kowa wani ruwa, a lokacin nan zai ta baka tarihi wanda ka ƙari karatunka a shekara 20 ma ba za ka samu wannan karatu. Amma a shekara ɗaya ka je ka malam ya koya maka karatu kuma ka koyi waɗansu tarihai wanda suke da muhimmanci ga musulmi ya san su. An gane da kyau. Sannan kuma shi duk idan aka ce maka wannan malami ne kuma ya kon biyu, babban malami ne, za ka cewa ganin shi kadai wannan zai sa maka ibada a rai. Dama irin malaman da in ka kwana a gidansu za ka ga kwana suke suna sallah, kwana suke suna hana idansa barci, ba irin na yanzu bane wanda za ka gani mutum ya kwana yana shunkuri. Malaman da su ba ruwansu da wannan, da dare kuma da safe kuma ba za ka gansu ba irin guraren hayaniya. Kaga sun je sun zauna an kunna rediyo ana ta tabawa da su. Ka malaman da wanda lokacin da bidiyo ta shigo nan, malami in zai huce ko ya je shi neman ɗiyan shi yana rihiya idan shi zai je shi ya tabko ɗiyan shi daga cikin bidiyo yana ba su kashi. Kai yanzu ina ga wani malami bidiyon da take gidan shi ma ba ta haifa ta wani jahilin. An gane ko? To sai hakuri. Kama ikhtara Abu Hanifata Hammad ibn Sulaymana, kaman yanda al-Imam Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya zabi Hammad dan Sulayman rahimahullahu, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, ba'da ta'ammuli wa tafakkuri, bayan ba'da ta'ammul, bayan ya lura da kyau yayi lissafi a wannan gari na Kufa a wannan lokacin ba wani dattijo wanda yake ya kwambi a duniya kuma mai ilimi kamar Hammad ibn Sulayman. Wattafakuri, bayan yayi tunani kaura da wambai, ya tsaya yayi tunani yaga cewa ba malamin da yake yau wannan Hammad ibn Sulayman a ilimi, a cikin sa'annan shi kakan babu sa'an shi a ilimi, sannan kuma ya fi kowa wanda suke da ilimi kwanaki a wannan lokaci. Sai ya tafi wajen shi ya yi karatu. Wa ƙala Abu Hanifa ya ce wajattuhu shaykhan wa quran haliman saburan. To kun juha. Ya ce wajattuhu, na samu wannan babban malami nawa Hammad ɗan Sulayman, na same shi shaykhan wa quran, dattijo ne wanda yake wa quran mai kamun kai, dattijo ne mai kamun kai. Malaman da mu yanzu ba dauda duniya bace muke so a ce wannan mutumin ya zo gurinka ya tsaya ya faka mota Buick shu an huto, an ce kai wannan da gidan malama ne yake, kai shi ma gaishe shi wallahi suna samun duniya. A ce ai dan siyasa wani ma almajirin shi ne. To shi ne ƙarin balarkin malami yanzu ko? To a da su yanzu su malaman da wallahi in aka ce wannan kuɗin shi yana samu ne daga harkar abin da ya shahi irin harkar wannan turawan ko? Wallahi sun karkade hannunsu da shi. Wallahi kwanan baya za ka ga cewa malamin da za ka ga cewa yana amsar ma irin duwan za ka ga cewa ba su da yawa. To amma yanzu kai hal alfahari kake a cikin almajiranka a ce akwai duwanyi. Wanda zai kawo maka raguna kaza a danne su. To su kuma ba haka bane. Kamun kai gare su. Duk wanda Allah ta'ala ya ce baya yi da shi ko? To ba ruwansu da shi. Ko cikin duniya zai kawo musu da dukiya, ita ba ce gabansu dukiyan nan. A'a, Allah nan shi ne a gabansu. Malaman da kenan. Yace na same shi wannan Hammad ibn Sulayman, dattijo ne wanda yake mai kamun kai. Haliman, sannan kuma mai juriya. Saburan, mutum ne wanda yake mai dokan hakuri, mai tsananin hakuri kan dukkan matsaloli. To in ya zamanto malami bai siffanta ba da waɗannan siffofin, za ka ga cewa ba za ka yi karatu a wajen shi ba yanda ya kamata. In ya zamanto malami ba shi da hakuri, in dai ba ka da hakuri to ba za ka koyar da addini ba. In dai ba ka da hakuri, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaban masu haƙuri, ya fi kowa haƙuri, ya fi kowa iya karantarwa. Amma idan ana zaune lokacin za a yi tambayar da za a ga waɗansu daga cikin sahabbai ransu yana ɓacewa akan tambayar da aka yi, amma shi zaka ko damuwa bai yi ba saboda shi ya san wanda ya tambayan nan ilimi yake nema to idan mutum ya maka tambaya a matsayin ka na malami kamar da kanka ka ma fi likita haduwa da masu matsaloli yanzu idan aka kai mutum likita wani zaka har zagin likitan zai yi amma likitan ba zai damu ba da wannan zagin da ya yi saboda lafiya ake so yanzu ya samu shi to haka nan kai ma malami in aka zo wajen ka karatu kowanne ka kula da yanayin shi wani za a ga cewa shi zai iya wa ma in ya tashi daga gurin ka ya ce wallahi malamin nan ya takura mu Allah ya sa ma ya mutu mu huta to dan ka ji karka ce to ka fasa karantarwa din ma har ana maka fatan ka mutu a'a kare ka fatan Allah sa ya gane yana ganewa wata kila addu'a da yake maka ta dahe ta komo kuma talaka Allah kara mai tsawon rayuwa dan mu amfana da shi na'am وقال ثبت عند حماد بن سليمان فنميت الامام ابو حنيفه يتي ثبت عند حماد بن سليمان يتي نا تبت وجن مالمينا حماد بن سليمان فنميت سي ني تهبكا معنا فزرت شيني انما ادما شيني الزياده سي ني تقاروا ا كلم ان نجي ني نداكو كراتو غا علمي ان كويا مو كما غا لدبي نا كويا kaji yin karatu a gurman ya kenan ina ga sai mu kwana anan ku abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadzal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk